na san walima ce akwai abinci da za a raba da kasusuwan kaji da za a kakkarya, na san suna na ashiri ba su ba da abinci su dan mana hakuri dan a ji tambayoyin a ba da ansa sai kuma a ci abinci insha Allah. A na farko tambaya ta farko ko ba tambaya bane addu'a ne, mallam dan Allah a ce mu da addu'a, muna son mu yi aure kuma a samu a cikin addu'a Allah ya ji kan iyayenmu. Wata baiwa Allah ce ta rubuto cewa musu addu'a, muna muku addu'a a wannan lokaci mai albarka, a wannan rana mai albarka, Allah ya aurar da duk wacce take neman aure, iyayenmu kuma duka Allah ya ji kan su yasa aljanna ba koma su. Muna buƙatar addu'a Allah ya bamu mazaje na gari masu jin kanmu, sannan a samu a addu'a muna makaranta Allah ya bamu sa'a. Wannan ɗaliba ce tana makaranta kuma tana addu'a tun yanzu, Allah ya bata miji na ƙwarai mai tausayi mai jin kai ƙwarai. Allah ya aurar da ku su ma mazajen, Allah ya ba su mata masu tausayin su da jin kai su. Wannan baiwa Allah take cewa assalamu alaikum, menene hukuncin auren macen da mijinta ya barta a wani gari daban, shi kuma yana wani gari da sunan aiki yake ziyartar ta sau biyu kawai a shekara, waye hukunci wannan aure? Na farko dai ya kamata musulmi su sani cewa asalin shi aure idan an yi ya kamata miji ya zama yana tare da matarsa a duk inda yake, wannan shine asali, wannan shine tushe. Ba a rabuwa tsakanin miji da mata sai da larura karɓaɓɓiya a shari'a, ba wai larura a wajensa da ra'ayin shi ba. Don haka ba daidai bane kuskure ne mutum ya tafi ya bar matarsa a shekara sau biyu kawai, zai zo mata a shekara duk wata shida ya zo sau ɗaya. To ko yaƙi aka je a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata hudu ne idan mutum ya je yaƙi, kun ga dai larudantuwan yaƙi, annabi sai ya dawo da shi gida ya ce ko baka je ka kula da iyalinka. Abinda maza suke suna ajiye matansu a gari ɗaya a ƙasa ɗaya ko kuma a jiha-jiha a ƙasa ɗaya, mutum ya yi shekaru bai ga matarsa ba ko bai je wajenta ba, wannan ba daidai ba ne kuskure ne. Kwanan nan wata ta yi min tambaya cewa wallahi suna tare da mijinta sai shekara hudu bai zo ba, shekara hudu bai zo ba, shekara biyar, ta ce kuma mallam idan ya zo ba ya wuce kwana uku hudu in ya daɗe ya sati ɗaya. Wannan zalunci ne, wannan ba daidai ba ne. Haka ta ɗauki kanta, iyayenta suka biya mata kuɗin jirgi da biza suka kai ta wajen mijin, kuma iya da hali yana da iko, tana sauka ya rubuta mata takarda ya sake ta. Wannan wace irin rayuwa ce wannan? Wannan zalunci ne, ba daidai ba ne. Don haka idan ke matar ke kika yadda mijin ya aure ki baya zuwa sai wannan lokaci mai tsawo, ke kika zaɓa haka yayi. Idan ku baki ke kika zaɓa ba, to bai halatta ba ko dai ya gyara ko kuma a kashe auren ki samu mijin da zai kula da ki. Wannan ita ce amsar Allah ya bamu ikon ganewa. Waɗanda suke kan karatu ko suke kan wata larura ko na kwas, wannan ba abu ne dawwamamme ba, amma aure a yi shi diman da'iman kullum har abada, ba zai zo ba sai bayan shekara ɗaya biyu, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Allah ganar da mu. Mai tambaya ta biyu take cewa mijin da baya sauke wa matarsa nauyin haƙƙin aure, baya biya mata haƙƙinta, amma kuma abun mamaki yana zuwa yana biyan wa matan waje haƙƙinsu na haram, me ya kamata ta yi? Gaskiya duk matar da Allah ya jarabe ta da miji mazinaci, duk matar da Allah ya jarabe ta da miji da baya sauke mata haƙƙin aure, na farko shi ya gane cewa yana rayuwa ta haram, yana rayuwa ta zalunci, kuma sai Allah ya tambaye shi a tashin kiyama. Kuma wannan ƙin biyan haƙƙin nauyin iyali na kwanciya zai iya hana ka ka samu rahamar Ubangiji, ba shi ba ƙaramin haƙƙi da bai kai ya kawo ba da karena zai iya hana ka samu rahamar Allah. Ballantana haƙƙin ainihin wato iyalinka, matarka, ka batta cikin masifa, cikin bala'i, zina kake so ta je ta yi, maza kake so ta je ta nema, ba daidai ba ne. Da haka me ya kamata wannan matar ta yi? Ta yi masa magana, ta yi masa nasiha da wa'azi, idan bai ji ba ta haɗa shi da iyayensa da waliyanta, idan bai ji ba a nemi malaman da yake girmamawa su yi masa nasiha da wa'azi da gargaɗi, idan bai ji ba ta gaya masa cewa ko ya gyara ko kuma ya sallame ta, idan bai ji ba ta nemi ya sallame ta ya sauke mata je ta auri mijin da zai kula da ita. Karki yadda ki ci gaba da zama a wannan wulakanci da wannan tozar ta ke bai biya miki bukata ba kuma yana neman matan banza. To amma wani lokacin ana cewa idan bera yana sata da dawa ma tana da wani. Wasu mazajin suna gujewa matan saboda larurar matan. Rashin kirkin matan. Kazanta wani miji yace kullun nazo wurin ta wari take yi. Ya zai kusance ki. Wari wallahi bai boye bai ce wari wannan tambaya ka rubuto mana. Satin da yake na amsa ta. Yace doyi take yi bata kula. Gashin ta bata gyarawa, jikin ta bata gyarawa. Idan ciwo ne ki nemi magani in kazanta ne kuma ki tafi makarantar wanka. Ki je ki gyara jikinki. Wata kuma bata da mu'amala mai kyau. Kullum miji zai zo tana turbune, rai ya bace, an taba zuwa ai alakar aure da fushi? Wani yace wallahi tallahi idan ta zo yanda ka san gawa a hannun mai wanke ta bata komai, sai dai ita ai mata. Yace shi ma ya zuciya ya rabu da ita. Dan haka idan an samu miji ya kaurace wa mata, to a rinka bincikawa meye dalilin da yasa ya kaurace. Dazu mallam yake mana magana, akwai matan da a cikin ku ba sa yadda su aminta ga mazajen su, sai sun musu yanga, sai sun wulakanta su, sai sun tozarta su. Kuma bayan ya kaurace miki, ya gudu ki rubuto takarda kina neman fatawa, ya kaurace miki alhali kece sababi. Idan har mazan suna da laifi, to wasu matan ma ba su da kirki, sai ki kokari ki gyara. Akwai kesin da aka kawo ita matar kuma larura same ta, infection ne da ita, ta kawo kuka, mijinta ya kaurace mata, baya mata kaza, ba ta ganin sa shimfida yau kaza, kusan shekara guda da wani abu, amma wai yanzu yazo zai aure. Wallahi mallam ni ban yi bincike ba, ni ta fada ni ta bala'i, nace a kira mijin nan kamar in yi masa me, sai da na gama masifa da bala'i, yace mallam kai hakuri, ya kamata ka bincike ni ka bari in fada. Nace fada. Yace mallam ga ta nan in ƙarya na mata, ba ta da lafiya, tana da larura, tana da ciwo, infection ne da ita, ruwa take fitarwa a gabanta mai doyi. Yace duk ranta na zo nayi alaka da ita, sai na yi ni ban ci abinci ba, ina cikin damuwa. Yace na kai ta asibiti an bata magani, wai ita bata shan magani. Nayi ta gyara, take ta gyara. Yace mallam ba dole ne aure ba, na masa haka, na masa jinjina, nace bismillah, je ka garo auren ka. Ke kika kashe kanki a gidanki? Da aka fatoyin ku irin na kaurace wa miji, ba wai muna kallon su gani ɗaya bane. Akwai matan da ba su da kirki a cikin ku, Allah gyara hali. Tambaya ta shine, idan mata tana iyakan kokarinta ta ga ta janyo mijinta a jikinta da duk kyautatawar da ya kamata ta yi masa, amma shi kuma baya gani, baya yaba mata, sai dai yayi ta ce mata wawuya, kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki hakuri, dazuma mun ce ki hakuri, ana iya samun maza masu irin wannan dabi'a. Ki ta lallaba shi, ki ta jan sa a jikin din, ke kin sauke nauyin da Allah ya dora miki, ko kin mutu Allah ba zai kama ki ba, kyautata miji ba, shi ma a bashi lokaci, ko ya gyara ko a san ya za a yi. Dan gaskiya rayuwar aure ba za ta yi wa matarka tana matsaka kana ce mata wawuya. Sai ki tambaye shi menene kike yi na wauta, ya gaya miki ki daina yin wautar, shikenan sai ku gyara. Akwai matsalolin da ba su da wahala, ni wawuya ce, to Allah ma albarka, da Allah me nake na wauta, kina kaza kike, to daga yau na daina, ka zo mu ci gaba da alaka. Assalamu alaikum. Wannan ta faɗi sunanta, ba sai na faɗa ba saboda yana yaduwa a duniya. Ta ce mazaje idan sun fito suna neman aure wurin ƴan mata, da an ce bismillah su fito, sai a neme su a rasa. Da Allah mallam, ana buƙatar addu'a akan wannan lamari. Tabbas akwai ƴan lati, akwai ƴan lati, sai zo ya latsa da an ce bismillah, kuma yanzu matan yanzu alhamdulillah kana dan fara motsi, za a ce to bismillah turo tsohonka, bismillah turo kudin tambaya, da an yi sai put ya ƙara gaba. Wannan ba ke kaɗai ba ne, baiwar Allah da yawa wannan yana faruwa a wurare da dama. Mazaje su zo nema da an ce mutum ya fito sai yi, wani yana so ne ya yi ta soyayya, wani ya ta zuwa ana dafa masa abinci yana ci, wani duk sati biyu ya zo kin dan karya masa kaza ya ci, wani kuma ya zo yana ta hira yana ɗauke kewa, wani yana kwanan waya da ke, ya yi ta ɓata miki lokaci, ba yi da niyyar aure. Ki gode wa Allah ma in ya gudu ki nemi wanda zai aure ki, kawai shi ke nafi miki sauki. Allah ya gyara halin maza, Allah ya sa ku rinka shiga neman aure da niyyar za ku yi aure. Wannan zance-zance da hira da ake ta yi fa ba Allah ne yadda da shi ba, ba shari'a ba ne ka je ka sa 'yar mutane ta kwalliya kai ta kallanta kana jin daɗi ba da niyyar aure ba, haramun 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 kake aikatawa. Allah gyara halin mu. Ba wata magana soyayya in babu aure. A musulunci ba magana wai soyayya ba aure ka je kai ta shafin wa yarinya ko tana maka shafin ku kuna hira kana daukar ta a mota kuna yawo ba auren ta zaka yi wannan rayuwa ce ta maguzanci kuma Allah bai halarta ba. Aure na yawan mutuwa bayan an kashe makudan kuɗi wurin bikin. Mafi yawan lokacin mata ba sa basan inda za su wato kai kansu ba ga hukuma dan a warware matsalar mutuwar aure. To shi ne suke neman fatawa da in sun yi magana ko an je hukuma sai a ce wai su yi hakuri, kamar ba sa maza da kansu ba sa iya gaya wa kansu junar yawan kashe-kashen aure. Gaskiya kika faɗa ƴan uwa, akwai kesin da aka kama wani ya ce wallahi cire babban rigar nan yafi masa wahala akan ya saki mace. Abokinsa ne yake masa magana ya ce baka sake yar iska kawai ka sake ta mana kawai kishi ke kashe auren bai zama na uba da haka yanzu zama rawa ne ma suke su fi yan mata yawa. An aura an sake, an aura an sake. Kwanan nan naje wa'azi wani gari aka ce min billahi azim wani liman yace na daura auren da duka satin sa hudu ya mutu, wata daya ya mutu, akwai mai wata biyu, akwai mai dan karamin ciki na wata biyu ya sallame ta. Mutuwar aure ya yawaita. Me yake faruwa? Amsar ita ce abinda malam ya gaya mana, an cire aure daga matsayin aure na ibada, an maida aure ana yin sa ne dan al'ada, dan sha'awa, dan wata manufa. Shi yasa Allah yake cirewa al'abun albarka duhu ya ce dukan duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Duhu na dukan duhu saboda ba Allah a ciki. An kashe kuɗi akan auren, an yi barna, an ɗauki hotuna, an kama gidan kiɗa da rawa, an yi zinace-zinace da wasu ‘yan mata, an yi barna, an tafi da wasu hotel, an kwanta da su, wasu mata sun yi rawa, sun bayyana tsiraici. Dukan aurenki ya za a yi aure ya albarka? Bai zai albarka ba. Da haka ya kamata ku ji tsoron Allah, ku kiyaye. In an bi Allah aure zai zauna, in aka sa son zuciya aure ku bai zai daɗe ba. Sannan duk mijin da kika aure shi auren gaggawa baki bincike shi ba, to ki shirya da abinda zaki gani a gidanki. Kai ma da kaje ka auro yarinya babu bincike, kyau ya dauki hankalinka, kyalkyali ya dauki hankalinka, zagin bakin ta ya dauki hankalinka, kaje aka yi aure to ka shirya da abinda zaka je ka tarar. Allah gyara halin mu. Wannan bawan Allah yake cewa wai meye ne kishi tsakanin mata kan a musulunci? Kishi shi asalin kishi ai akwai shi. Shi asalin kishi ai ba aibu bane. Mace ta je tana son mijinta kuma ba ta son wata tafifice ta akan wannan. A cikin matan Annabi ma an yi kishi. Nana Aisha ta ce ni mace ce mai kishi, ta ce ana aghyaru nisa, na fi matan Annabin nan kishi gaba ɗaya. Ta ce ni kishi na hadda matattu ma nake yi, hadda irin suna na Khadija da ta bar duniya. Kun ga Nana Khadija ba ta taba haduwa da Nana Aisha ba, amma wallahi idan Annabi ya zo yana Khadija Khadija sai Aisha ta bata rai. Wata rana manzon Allah ya zo yace an yanka nama, yace aika wa kawayen Khadija, aika wa kawayen Khadija, yana Khadija Khadija. Sai Nana Aisha ta ce wai meye kada mu kake kiran wata mata da ta riga ta mutu? Ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba? Tana nufin ba Allah ya baka ni na fi Khadija ba? Habba, ai sai ran Annabi ya bace wallahi Allah bai canja mu wanda ta fita ba, wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba, wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba. Haza wasalam full stop. Yayi shiru bai ƙara cewa komai ba. Daga nan Nana Aisha in an yi magana Nana Khadija ba ta cewa komai. Akwai kishi hatta a gidan Annabi babu lokaci ne. Nana Aisha tana da group dinta da suna na Hafsa, Nana Ummu Salama, Nana Zainab binti Jahsh, Nana Waye, suna da group din su na kishi. Amma su kishin su ba irin na kashe yar kishiya bane. Kishin su ba na sawa dan kishi ya ru gishirin a wannan shinkafar bera bane. Kishin su ba na yanka miji bane. Kishin su ba na daukan wuga a taka miji bane. Kishin su ba na fada da miji bane. A'a, kishin su na soyayya ne. Dan haka in mace ta nuna kishin mijinta taga yana neman mata, wallahi ba ta saba Allah ba. In mace ta yi kishin mijinta taga baya dawowa da wuri yana tafiya hira wurin banza, ba ta yi laifi ba. Idan mace ta yi kishi ta ga mijinta ya karkata akan wata mace ba ita ba, ba ta yi laifi ba. Samun mace wadda ba ta da kishi ai matsala ne. Da haka ku yi kishi amma mai asali mai tushe. Dole ranki ya ɓaci kin ga yana duba hoton mata, wannan yabo ne. Dole ranki ya ɓaci kin ga yana maida hankali akan wata bake ba, yabo ne. Da haka wannan shine kishi. Amma abinda malamai suke ta faɗa a kai, kishin kashe abokiyar zama, kishin hana miji aure. Yanzu da yawa an rubuto mun takaddu a nan gurin. na gaba na cewa malam muna so za mu yi aure wannan maza ne suka aiko cewa ga matan mu suna zaune matan mu daya amma sun hana mu kara aure mai tambaye yace wallahi malam bazan koyi maka ba wallahi tsoron su muke ji yanzu ku da mu ashe kuraye ne a gida zakoki ne ashe ku har tsoron ku yake ji kun dama bala'i kenan to ya za ku yi da ayat da Allah yace a kara ya za ku yi da hadisin da annabi yace ai aure iyaye mata ku ji tsoron Allah idan mijinki yace zai yi aure baki da iko baki da hali baki da dama baki da yancin ki hana mai gidanki kara aure it is not under your jurisdiction ba naki bane ko da yake bai kamata nayi wannan fatawar yanzu ba gaskiya wallahi ina neman afuwa da Allah amma afuwa ba zan fada da zance ba saboda ranta ya baci sosai ta kifa kai abin da yi ba na aimin afuwa da Allah to yanzu bari in dawo wani abu guda kun ga kun san me yasa mata ba sa son kishi rashin adalci mutum yana zaune da matarsa da yar amaryarsa ya kawo mata kazarta ita kadai za ta cinye ya mata dinkinta ita kadai gidanta ita kadai ta saka ta sawala da ita da mijinta ba abin da ya rasa kawai sai je na rigima ya ce wai zai kara aure kuma idan ya zo sai rashin adalci ya kara wacar kwanaki ya kara wacar kaza ya fi kula da waccar ya wulaganta wannan da yawa akwai matan da suna kin ku kara musu kishiya ne saboda ba su yadda da karfin imanin ku da tausayin ku ba kuma kowa ya sani wani idan yayi aure yana zubar da matarsa ne yana tuzurtar da matarsa ne yana wulakantar da ita shi yasa wani lokacin auren ba dan Allah suke ba maza suna yi ne dan a azabtar da mace ko dan a wulakantar da ita ba ni kika yi kaza ba wallahi sai na aure wacce tafi ki kyau wallahi sai na aure wacce tafi ki gata wannan ba daidai bane cin fuska ne wulakanci ne tozartawa ne ko kuma iyaye mata ku sani cewa kara aure shari'a ne kara aure addini ne idan mijinki kin yarda da adalcin sa kin yarda da kyautatawar sa alal aini war ra'si marhaban marhaban Allah ya kawo miki abokiyar zama ta kware baki kaina na Aisha kishi ba amma kishiyinta wajen 9 ko 10 kai hakuri ke ma sai ki hakuri Allah ya baki hakuri amma muna kira da Allah maza a rinka dan sauƙaƙa musu a rinka dan yalwata musu kuma a rinka musu adalci da yawan ku ba ku adalci shi yasa suke jin tsoron ku kara assalamu alaikum ya sheikh Allah ya saka da alkhairi Allah ya hada mu a aljanna amin ya hayyu ya qayyum malam dan Allah a ja hankalin iyaye musamman iyaye mata game da ƙarin aure idan mutum yana son ya kara aure ta biyu ko ta uku sai mahaifiyarsa kawai sai ta tashi ta miƙe ta ce ba zai ƙara ba kuma ba tare da wani dalili ba akwai cases na cewa ai babu wani dalili wani lokacin haka kawai tsohuwar za ta ce ba za a yi auren ba ba za a ƙara ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ƙara musu rahama da ma da malam ma mu gaba ɗaya da mu ma gaba ɗaya naka mai biyayya ya faɗi sunan shi magana ta gaskiya ƙarin aure Allah ne ya ce yayi wannan sako ne ga iyaye duk dan da yace zai ƙara aure ya duba samun sa ya duba sana'ar sa yaga yana so zai ƙara sai a bashi dama ya ƙara ma wani lokacin idan iyaye suka tibire watakila suna shiri da matarka watakila ko wata manufa ko na makamancin wannan sai su ki a yarda ba ku da haƙƙi ba ku da iko ba ku da dama yaro yana da sha'awa yana da bukata ba ku san ba meye larurar sa duk wanda yake daki shi ya san inda yake masa yoyo watakila wannan matar ba ta gamsar da shi watakila matar da yake cikin gidan ba ta da lafiya watakila tana wulakanta shi watakila tana tozarta shi watakila ya lura in ya kara mata kishiya sai ta fi tsayawa ta kula da harkar auren akwai larurar da dan ku ba zai muku bayani ba saboda kunya da nauyi ko musamman abin da ya shafi harka ta kwanciya ta iyali idan namiji baya gamsuwa da mace ba lalle ya iya wani bayani ba ba zai iya yi babansa ko mahaifiyarsa bayani ba da haka ai musu uzuri lokacin da suka ce za su kara aure ba san dalili ba amma ina goyen bayan iyaye duk lokacin da aka ga yaro hankalinsa bai gama nuna ba kuma bai gama samun abin duniya da zai iya rike wannan mata ba ta biyu to kada a bar shi ya kara dan ko za a yi mutuwar ragas ne za a yi zuwa rayuwa ce ta wahala kamar yadda da yawa yau daga cikin maza akwai masu zuwa suna yin wannan ƙarin aure amma ba wai sun cancanta su ƙara auren ba mutum ne baya iya biyan kuɗin haya sai ya ce zai ƙara aure baya iya biyan kudin makarantar yayansa sai ya je rikito aure, baya iya biyan kudin asibiti yayin da matarsa za ta haihu sai ya ci bashi, sai ya ce zai je ƙara aure, abinci a gidansa ba a iya ci a wata a wadaci sai an ci bashi, sai ya je zai ƙara aure, daga dare an ƙara mai salari a gurinsa a gurin aikinsa sai ya ce zai ƙara aure. Yaya mace tana cikin matsi, tana cikin wahala, ka zo ka karo mata wata ka kara mata wahala bayan ta tara yaya da kai, ya za a yi su kyale ka, ya za a yi iyayenka su kyale ka? Wata mata ta ce, malam wallahi wallahi muna zaune gidan da muke zaune cikin matsi ne, muna da yara ƴan mata sun girma, malam tare muke kwana da su, ga daki ga falo, mu muna cikin daki su suna kwana a falo. Tace wallahi tallahi in muka yi wani motsi mai karfi yaran mu suna jiyo mu, yaran mu sun zo su gama secondary suna kwana a falo tare da mu, mai gidan mu ya kasa kama mana gidan haya yalwatacce wadatacce da zamu iya zama mu ware ƴaƴan mu, amma yau ga wannan mutumin wai ya samu promotion a wajen aiki, wai sakayyar da zai mana shine wai zai ƙara aure, wai wai zai ƙara aure, shine nace ba za ka ƙara ba kuma ban yarda ka ƙara ba. Kun ga wannan zalunci ne wallahi, baka iya take responsibilities, ya zaka dauko wa kanka rikici? Wannan aure na wannan zamani da yake da wahala, kulawa tana da wahala, da haka ina kira ga maza, ku ji tsoron Allah, ku rinka yin aure da manufa, ku daina yin auren yayi, ku daina yin auren cin mutunci da cin zarafi, ku daina yin auren huce haushi, ku daina yi duk abin da kai shi ba dan Allah ba, sai ka girba abin da kai, Allah haramta maka kuma matan ba za ta yi maka biyayya ba. Wani yace akwai wani aboki na yana neman wata yarinya shekara 2 kenan, yayi iya kokarin sa domin a amince da su yi aure, amma a ƙarshe ya fahimci cewa mahaifin yarinyar fa baya so ya aurar da ita sai ta kammala digiri dinta da girgirin, shi kuma ya ga cewa ba zai iya jiranta ba a tsawon wasu shekaru 2 ko wani makamancin haka ba, ita kuma yarinyar ta dage dole sai shi. Wai malam dan Allah mai shawara, ah tunda ka ce ba za ka iya jira ba, me za ka rubuta mun takarda? Ai sai ka je ka kama gabanka, ai ai ka ba kanka amsa, ubanta ubanta kai kuma mai neman ta ne, kai ka hada kai sai kai jayayya da ubanta? Ubanta ya ce ba zai aurar da ita ba sai ta gama digiri, ra'ayinsa ne ƴansa ce, shi yake biyan kuɗin makaranta, shi ya jawo duk abin da ya faru, shi ya jawo, kuma yana da cikakken yanci akan ƴarsa, ko ya baka ko kar ya baka, ba wata aya ba wani hadisi da yace dole dole sai ya aura maka ita, ko dai ka zauna kai zaman jira sai ta gama shekarun nan ta yi digirin nan ka aure ta, Allah ya maka albarka, Allah ya sa matarka ne, ko ko idan ba za ka iya ba ka kama gabanka je ka nemi wata ƴar wuri, duk wanda ya je kasuwa zai sai kankana, ai zaɓar wacce ta nuna yake ko wacce ta ja ta nuna, daga gida sai wuka, daga kasuwa sai wuka, ko in ka je ka ga danyar kankana ba ta nuna ba, ai dole ka jira ta. To wannan yarinyar ita ma bata kai aure bane a wajen ubanta, kowane uba yana da tsarin sa, wani yana so yasa ta yi karatu, wani baya so ta yi karatu, wataƙila ya yarda da imanin ta, ya yarda da mutuncin ta, ya yarda ba za ta zubar da kima ta je ta lalata ba, dan haka idan ya tsare ta bai ta aure ba ta je ta barna, shi zai dau alhaki ba kai ba, dan haka kai hakuri ka batta ta gama ka jira in kana so, idan kuma baka so sai ka je ka aure wata. Ko nan maza nawa ne yarinya budurwa take zauna ta jira ka shekara 1 shekara 2 kana ka sai ka gama ginin gida, kai ba za ka jira ta gama makaranta ba? Nawa ne za ka zo neman yarinya ka ce ba gama gini ba, a ce ka hakura sai ta gama gini, sai ka gama gini? Da haka ina so in gyara wani tunani na samari, duk wanda ya je neman ƴar wani ubance ka ba maka doka shikenan ba ku dace ba kenan, sai ka nemi wata mai sauki. Wani yaro ya zo neman yarinya tana school of nursing, ta kusa gama ending of wannan karatunta, shi kuma ya ce sai an yi aure yanzu, shi kuma ubanta ya ce ba zan kashe wannan ubun kuɗi ba, kuma ni ina da niyyar ƴata ta yi karatu don ta zo ta taimaki matan musulmi a cikin asibitoci, ka zo ka aure ta ka hana ta zuwa makaranta ko ka mata ciki ta faɗi a jarabawa ba za ta yi ba, kuma ni ban yarda a yi auren nan tana karatu ba, ka yi haƙuri shekaran nan sai ta gama a aura maka ita. Wai sai ta bin malamai yana ta zuwa yana fatawa, ban sani ba ko malam ma an kawo masa wannan fatawar, ban sani ba cewa wai ayi wa uban nan wa'azi, yaya mutum da gidansa da iyalinsa za a kama mai doka? Haka ga dama shari'a ba ta ce sai shekara kaza dole za ka aure da ita ba, amma ana so in ta kai aure ka aure da ita. amma kowa yana da tsari, yana da tunani. Yanzu yawanci matan nan ana aurar da su da ka aurar da ita ɗan shekaru kadan, wannan ya sako ta, ya sallan mota, miji yayi hadari, ya fadi ya mutu, ya bar mata yaya, ba ta da wani takarda da za ta kula da kanta. Asibitocin mu duk maza ne likitoci, babu mata. Muna ba da shawara a sa mata su yi karatun likitanci, su zo su dauke mana bagin cikin da muke samu. Mutum ya dauki matarsa da gemunsa ya je ya ba da wani kafiri ya bude masa mata. Ga ƴaƴan mu nan suna da ikon su je su yi karatu, mun kin mu ba su je su yi karatu. Ba daidai bane wannan kuskure ne. Fata nan Allah ya sa ku gane, Allah ya taimaka. Tambaya ta karshe wannan yace Allah ya biya wa malamai bukatunsu kuma ya sa su gidan aljanna. Malam an ce idan mutum yayi sallar farilla sannan ya karanta Fatiha 10 haka ne malam, ko kuma ayatul kursiyu 1, to mutuwa ne zai raba mutum da aljanna? Malam yaya wannan fatawar take? Abinda ake nufi idan mutum ya idar da sallar farilla ba wai a cikin sallar farilla ba. Idan mutum ya idar da sallar farilla yana karanta ayatul kursiyu, hadisin yace abinda zai hana shi shiga aljanna mutuwa. Ba maganar Fatiha 10. Ita Fatiha ana karanta ta a riwaya bayan magariba sau daya, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir, sau 10. Wannan yazo da qul huwallahu daya, falaki daya, nas daya. Bayan asubahi ma ana karanta. To amma wannan falalar hadisin, ingantaccen hadisin, tabbataccen hadisin shine idan mutum ya rinka karantawa bayan sallar farilla yana ayatul kursiyu, Allah madaukin sarki yayi masa alƙawarin shiga aljanna. Wannan kuma yana nuna mana falalar idan mutum yayi sallah ya rinka karanta ayatul kursiyu. Ita suratul Fatiha tana da falalarta a wurare da yawa. Akwai wuraren da manzo Allah ya magana akan ta, kuma tana cikin sura mai girma a cikin alƙur'ani. Amma dai yana da kyau mutum ya lazimci abinda annabi ya faɗa ingantacce, tabbatacce a cikin hadisi wanda riwaya ta zo. Duk da hadisan wasu malamai suna ta magana akan ingancin su, wasu kuma suna ingantawa, suna kuma ainihin inganta su. Bari dakata anan saboda yanayi na lokaci, kuma muna kan hanya. Abinda na faɗa ne dai ina roƙon Allah shi ba mu lada. Wanda ne kuskure ko tuntuɓar harshe, ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bi hadzal qadri kifaya. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ya jigan iyayenmu. Allah ya sa aljanna makomarmu. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumi al-kafirin. Wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah ba mu lafiya, zaman lafiya. Allah ya kare mu dukkan tashin hankali, tsadar rayuwa, matsi kunci da ake ciki, Allah ka takaita mana. Marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya, masu lafiyan Allah ka ƙara musu lafiya. Allah ka tsare mana mutuncin mu, Allah ka tsare mana darajar mu, Allah ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, Allah ka ba mu ingantacciyar rayuwa. Iyayen mu da suka zo wannan guri, Allah ka ba su lafiya, ka sa su gama da duniya lafiya. Wadannan angwaye da suka zo muna musu addu'a, sun zo lokacin su na aure, Allah ya ba su zaman lafiya. Yanda ta dalilin su muka hado, Allah ya hada musu ladan gaba daya. Duk wanda ya zo wannan guri yake da larura, Allah ka biya masa. Duk wanda yake da matsala a wannan guri, Allah ka yaye masa. Kuma muna muku addu'a, Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Akwai wanda suka nemi lambar waya, insha Allah a shiga pejin mu na Facebook, Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya, za a ga lambar wayar da za a iya yin fatawa a cikin insha Allah ta'ala a Facebook. Insha Allah kuma ita ce muke WhatsApp da ita. Wa bi hadzal qadri kifaya. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.